VOA. Cikakken labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A can jamhuriyar Niger ma a yi. To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zabe ko nadi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. Amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Jeni aka fara zaben shugaban kasa a kasar Togo. Shugaba Foreign Assembly ya shugaba mai ci yana sauran masu takara wanda wannan shine karo na uku da zai tsaya takara kuma hakan ne zai sa ya ci gaba da mulki wanda ya karba daga shekara ta 2015 bayan rasuwar mahaifinsa na Sengbe ya dema da ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38. Wannan zai sa zuri'ar gidansu su ci gaba da mulkin kasan kenan har na tsawon shekaru 50 muddin aka sake zaben shugaba Fore. Ana sa ran abokin karawansa na jami'ar Adawa Jinpere wanda ya kara da shi a zaben da ya gabata ya zo na biyu a zagayen farko na zaben. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soke lamirin gwamnatin ƙasar ta Togo na amfani da takurawa masu zanga-zanga. Yanzu haka dai ɗaruruwan masu sa ido ne suka yi ƙasar na Togo domin sa ido ga zaben wanda mutane miliyan 3.5 ne suka yi rajista kuma ake sa ran su kaɗa ƙuri'arsu. Sama da mutane 1,300 ne suka mutu sakamakon girgizan ƙasar da ta faru a Nepal, wanda shine irinsa mafi muni da aka taɓa samu fiye da shekaru 80 da suka gabata. Haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Yanzu haka dai Amurka da wasu ƙasashen duniya sun aika da taimakon tawagan agajin gaggawa da za ya taimaka domin shawo da rage raɗin wannan masifa. Girgizan ƙasar na jiya Asabar wanda ya kai na ma'aunin 7.8 ya lalata yankin arewa maso gabashin Kalhandu wanda yake babban birni ne da ke cike da tarihi a gabashin ƙasar kuwa inda tsaunin nan mai girman gaske yake nan ma yayi munan illa domin ko mutane 10 ne da ke kokarin hawa bisa tsaunin suka mutu kana ya turbude wani sansani na musamman. Da safiyar yau Lahadi ne rahotanni suka ci gaba da cewa rayuka da dukiya sun ƙara salwanta. Akalla mutane 34 ne suka mutu a India yayin da aka samu su mace-mace nan da can a yankin Bangladesh da Bhutan da kuma wasu sassan da ke kusa da Nepal din da ke da bakin iyaka da kasar China. Amurka ta aike da sakon ta'aziyya ta kuma ce za ta aike da dala miliyan guda domin agazawa wajen sayan kayayyakin da ka rage raɗin wannan lamari. Haka kuma ko bayan wannan gwamnatin kasar za ta aike da shahararrun aikin girgizan kasa da ke Virginia da Los Angeles. Suka tace za su kwana cikin shiri domin za su isa Nepal din domin ƙarin aikin agaji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sojojin haɗin gwiwa na ci gaba da kai wa 'yan ƙungiyar ISIL hari tun daga ranar Juma'a zuwa Asabar. Sojojin Iraki sun kai hari har sau 11 wanda ma'aikatan tsaron ƙasar ta ba da umarni a yi hakan ta amfani da jiragen nan da ake sarrafawa ba da direba cikinsu ba. Kamar yadda sojojin da Amurka ke jagoranci ke bayyanawa, harin wanda aka kai shi a kusa da Fujar, Mosul, Ramadi da Tal Afar ya yi wa ƙungiyar ta ISIL mummunan illa domin ko ya lalata musu motoci da manya-manyan tankokinsu na yaƙi. A Siriya kuwa da Kobani sojojin taron dangin sun kai hari har sau 4 ne da jirgin nan mara direba cikinsa. Shugaban rundunar Janar Thomas ya ce tunda suka ci gaba da samun cikakken goyon bayan waɗanda suke aiki da su, to nan ko ba da jimawa ba za su ga bayan waɗannan 'yan ta'addan. Har yanzu tsugunna ba ta ƙare ba domin ko ɗaruruwan mutane ne suka ci gaba da zanga-zanga a yankin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka. Ma zanga-zangan dai suna kowa ne suna a rufe shi. Suna wannan zanga-zanga ce biyo bayan kashe wani ɗan taliki baƙar fata da ya mutu a hannun 'yan sanda bayan sun kama shi. Mazanga-zangan dai sun yi cincirin doni a daidai inda 'yan sandan suka kama shi wannan ɗan taliki mai suna Freddie Gray a Baltimore a ranar 12 ga wannan watan, kuma bayan sati guda a hannunsu sai ya ce gagarin kunan sakamakon ciwon da ya ji a tsakar bayansa. Masu shirya wannan zanga-zangan suka ce sun yi haka ne domin haifar da cunkoson ababen hawa a Baltimore ɗin, domin a ƙara sanin yadda suke ji takaicin wannan al'amari. Mutane da yawa dai sun yi zanga-zanga tun ranar Asabar suka bayyana mutuwan wannan ɗan taliki, amma na jiya ya fi na kowane da aka yi can baya. Yanzu dai an bayyana cewa gobe ne idan Allah ya kai mu za a rufe shi wannan ɗan talikin. Haka ita ma magajin garin na Baltimore Stephanie Rowling Blake ta bi sahun masu zanga-zangan tana sai 'yan sanda sun amsa tambayoyi. Ta ce don me ba su bi dokar tabbatar da wanda ake ɗauke da shi cikin mota ya ɗaura maɗaurin kujerar mota ba? Haka kuma ta ce don me ba su ba shi taimakon likita ba lokacin da ya buƙaci hakan? Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya yi Allah wadarai tare da ba da umarni a yi bincike game da harin da aka kai kuma aka kashe fitattun Air Fatikan nan Sabib Mahmud wanda aka yi a yankin birnin Karachi. Haka ma ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar wato Islamabad ya yi tur da wannan kashin gilla, kuma ta aike da saƙo ta'aziyya ga 'yan uwan da masoyiyar marigayiyan. Wasu mutane ne dai ɗauke da bindiga bisa babur suka buɗe wa baiwar Allah wuta ranar Juma'a da ta gabata, awa ɗaya bayan ta gama tattaunawa akan yadda tada ƙayan baya ake yawan tada ƙayan baya a cikin ƙasar, musamman a yankin kudu maso gabashin lardin Bulucin. 'Yan sanda sun ce yankin ya yi ƙaurin suna wajen tada ƙayan baya a ƙasar na Pakistan. Sai dai masu bincike sun ƙi su bayyana abin da suka gano game da wannan kisan gillan, amma abokanta sun bayyana cewa wannan kashi an shirya shi ne. Ita dai wannan baiwar Allah tana da gidan duba yanar gizo ne, wato abin da ake kira Turanci Cafe, kuma maharan sun kai mata hari ne sa'ilin da take ita da mahaifiyarta suke kan hanyar komawa gida daga wannan shago nata. Ta rasu kafin a isa asibiti, likitoci suka ce harbi biyar aka yi mata. Ita ma mahaifiyarta ta an harbe ta, kuma yanzu haka tana cikin mawuyacin hali a asibiti. Ministocin kuɗi na ƙungiyar tarayyar Turai sun ce zuki ta mallaki ne da ake cewa wai suna taro domin fitar da ƙasar ta Greece daga cikinsu. Sai dai ƙungiyar ta ce tana fata wannan gutsuri-tsoman zai sa ƙasar ta Greece ta aiwatar da tsarin tattalin arzikinta wanda zai sa ta biya bashin da aka bata domin fita daga ƙangin damuwa lokacin da ta buƙaci ƙasashen su taimaka mata da haɗin gwiwar hukumar lamuni ta duniya. Shugaban ƙungiyar ministocin Jeron Dislebelion ya ce yana fata za a yi azama, ƙasar za ta yi azama domin duba waɗannan batutuwa da ƙungiyar ministocin su 19 suka tattauna a kai. Duka ministocin dai sun gana ranar Juma'a da ta gabata, inda suka cicciki ƙasar ta Greece a kan halin ko'o wanda take nunawa wajen aiwatar da wasu manufofin da suka dace domin cika alkawari, kuma gashi lokaci na ƙara mutsowa.
Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin za mu ci gaba da duba nasarar da na'urar nan ta tantancewa ta yi a wasu ƙasashen da suka yi amfani da ita ne, domin ko har yanzu ana tada jijin waya game da amfani da wannan na'urar na tantancewa na masu jefa kura, wanda ba Najeriya ce kadai ƙasar farko da ta yi amfani da wannan na'urar ba. Ya sa mu sake duba nasarar da waɗannan ƙasashe suka samu da kuma waɗanda ake sa ran idan Najeriya ta yi amfani da shi ita ma za ta samu. Domin ko Dr. Abbati Bako na cibiyar harkokin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa da ke Kano ya bayyana mana cewa ƙasashen Afirka goma ne suka yi amfani da irin wannan na'urar, kuma ba inda ba a samu sahihin zaɓe ba. Don me wasu musamman ma 'yan siyasa suke ɗari-ɗarin ganin an yi amfani da wannan na'urar
Ga dai Dr. Abati Bako da bayanin da ya yi muna game da waɗanda suka yi amfani da wannan na'urar.
Akwai kasashe guda goma wanda suke amfani da ita wannan na'ura. Kaga dai yana da gani akwai Rwanda, akwai Malawi, akwai Zambia, akwai Mozambique, akwai Somaliland, akwai Sierra Leone, akwai Kenya, akwai Ghana, akwai South Africa, akwai Namibia, akwai Senegal. Kaga dai kuma da suke waɗanda suka ci gaba da amma sun dade da yin amfani da irin wannan abubuwa. Kuma idan muka dau alal takarir kamar Brazil zaben da suka yi a shekarar nan bara wacce ta dauko kariya shekarar 2014 wadda uwar gida Dilma ta cilabe a cikin awa 20 mutane miliyan kusan 120 ɗan Brazil da suka yi zabe a cikin awa 20 sakamakon cin zaben ya fito. Saboda haka duniya ta auka wani layi ne wanda yake na ci gaba kuma ko muna so ko ba mu so ya zama wajibi dole ne a amfani da wannan kokoroto wanda yake zai ba da bayanai na mutumin da zai zabi. Saboda haka wannan kasashe sun yi amfani da wannan abu na wato yin bayani akan wanda zai zabe kuma sun cimma nasara. A Kenya ne ma kawai dai aka samu matsala saboda suna da wato karancin ruwa wutar lantarki. Amma duk da haka Najeriya yanzu kokarin da su profesa Gege suka yi sun samu shi wannan kokoroto da za a yi amfani da shi mai inganci wanda akalla zai dau awa 20 da wutarsa a riƙe ma'ana ba da rufe zai rike wuta. Saboda haka abu ne mai inganci, abu ne mai kyau, abu ne wanda zai halaya wato yin maguɗi. Abu na farko shi ne idan ma ka yi amfani da shi ka kwashe kashi 90 cikin 100 na yadda ake yin maguɗin zabe a ƙasa. Saboda akwai mutanen da suna da katin da yin zabe sai ga mutum yana da guda 2,500 50 ma zai ga mutum yana da shi kuma yana raba mutane idan ya yi ciniki da 'yan takara ko jam'iyyu. To amma yanzu da aka kullu da wannan ka share wannan abu kwata-kwata ka kawar da shi duk wata ka ba ta yin maguɗin zabe ka yi maganin kashi 90 cikin 100 na wannan al'amari.
To dakta kana nuna dukkan ƙasashen nan da ka lissafta duka sun samu nasarar gudanar da zaben su ba ɗaya daga cikin su ta samu matsala a lokacin da ta gudanar da wannan zabe ta fi amfani da wannan na'ura kake nufi?
Alal haƙiƙa babu wata ƙasa wacce za mu ce take amfani ko ta amfani da wannan tsari na.
I mean the 419 kuma jama'a ne suka yi shinshirin da suka zaɓe ni daga nomination jam'iyya na ta zaɓe ni kuma muka je general elections jam'iyya na ta fi da 'yan jam'iyya muka je muka tallata kanmu aka je aka zaɓe mu. Saboda ka fata na anan mun za mu tafi shari'a kuma mun tabbatar da cewa shari'ar nan za ta dawo mana da hakkinmu. Kinmu ne na talaka da suka zabe mu.
To ba ganin shi mai lantarki shi ma dan jam'iyyar ku ta APC yana da wannan hurumi na ganin ya kalubalanci takaranka da kai?
Ni ina ganin idan da zai kalubalanci takaran da nayi ai nomination muka yi lokacin da za mu yi nomination shi ya fito ya ce in shi ya kada ni. In ni na kada shi ya amince zai bi kuma a idon jama'a ni ma na amince masa in shi ya kada ni a nomination zan amince zan bi. Idan da ya san cewa ni ba dan jam'iyyar APC bane da zai kalubalance da tun daga farko ba zai shiga nomination da ni ba.
To sai kuma a waje daya Abdulwahab din bai kasa a guyo ba domin ya sallama wa hukumar zabe ta jihar ta Gombe domin jin shin wannan kuskure ne aka yi koko bakin gaskiyan hukumar kenan. Nan ma ga Abdulwahab da kwamishinan zabe na jihar ta Gombe barista Kashim Gaidam.
Wani abun da yake kaman ba sabon ba da mutane suke neman karin bayani a kansa shine batun yanda yake ga wanda yake takara shi wannan yaya Bauchi kuma sai a jikin takardar shaidar cin zabe aka bawa kamisu mai lantarki. Shin ko hukumar zabe me ya faru ne?
Wannan ina so a fahimta akan cewa wannan abu ne wanda ya shafi wato siyasa wato APC kenan duk a siyasa ɗaya suke da shi wannan cikin da mai lantarkin duka fatin su ɗaya abu ne da ya fara tun lokacin firamare wato kaga tun da mun firamare da bai shafa ne ba na ɗaya kenan. Na biyu akwai maganan kotu ta yi hukunci akan cewa kuma ta yi wa ainihin umarni akan cewa wannan certificate zan bayar mu rubuta mu bayar sunan shi mai lantarki kuma haka aka gaya wa shi chairman namu na aine kuma hakan ya faru sai aka rubuta suna aka bar certificate da sunan mai sarki aka kawo Gombe mu kuma tunda umurnin kotu ne ba mu da wani zaɓi sai dai mu bi mu mabi umurnin kotun kuma bayar da fitin kamar yadda ka aka ba mu wato mu ainihin yin doka ba ma kare da ruwa ko da wasa ne faru kenan
wato abin da yake daure mutane kai shine shi dai mai lantarki bai shiga zabe ba shi ya yabo ci ne ya zabe kuma ya zamanto jam'iyyar sa ta APC ta yi nasara amma kuma sai gashi wanda bai yi zabe ba shi ya kai kira shi ko aka bashi wannan takarda
eh wato kasan shi abu ne wanda a cikin gida ɗaya ne aka samu wannan matsala din a cikin APC ne su suke wannan suke da wannan larura na daki na biyu kasan mu tuka dumu gaba ɗaya na zabe ina nuna logo na party ne na daya akan cewa ko ma kuriya din in ka je zaba ma za ka gani logo na party za ka zaba ka kai kuma wato in dai zaka fahimci wannan abun akwai tsari da ake nunawa idan aka zo bayyana wanda yake zabe tunda lokacin zabe din mu tunda mu muna nan gobe kuma mun ga haka ne kuma haka muka bada bayani kuma shi bokin muka rubuta muka nuna kan shi returning officer din kuma shi returning account din zabe to kaga tunda kaga dama can tun kafin a zo wannan lokacin ana nan ana bugawa ana kotu kaga magana ko ana kotu to kaga kotu sai hukunci akan cewa wannan primary da suka yi wanda aka ce shi kai ya ci din a'a shi wani na shi ba kuwa national committee na su yana Abuja na masu yin primary su ne suka yi wannan hukunci kuma kotu ta bi wannan hukunci da suka doka shi ne suka bada wannan order din amma kaga yanzu tunda maganar kotu ne wannan kotu ta bayyana ka sai kai appeal in ka appeal kuma duk abin da appeal suka faɗa shi mun za mu bi doka ba wani abu kuma abu ne na gida daya ina gani ya kamata a zauna lami lafiya kuma a bi doka yanda doka ya faɗa din shi za a bi har a zo ƙarshen shi tunda kaga akwai hanyar na appeal akwai appeal abu za ka je ko ka yi appeal wannan hukunci da ake in kuma kotu na appeal ta bada hukunci mu shi zamu bi haka abin doka ya kasance
to yanzu shi mai lantarki zai iya zuwa ya shiga majalisa kenan
a wannan kuma mu je mun bar certificate kuma ka san shiga majalisa ba ka shiga sai da certificate kuma certificate ne hannun shi in har lokacin da za a rantsar da su a June ko May 29 ne kaga yana tuka tuka zafi hannun shi ba samu wani hukunci ba haka ne kuma zai faru
haka ne
in ba dai wani doka ne muka samu ko kuma wani kotu ne ta saki ba da wani umarni akan cewa ba aka za a yi ba
to an taba samun irin wannan al'amari ko a tarihin siyasar Najeriya
ai ba abin da yake yawa ina wannan ba wannan zamanin da ba shi da yawa tunda gaskiya an yi kokari a bi doka ya gurgudu gaskiya tunda 2015 din da zaben nan primary kuma da aka yi din akwai matsaloli kadan kadan da yawa wayan su kuma doka su gudu zuwa Abuja wani ma a je a yi abubuwa da yawa ya faru amma bai kai ga na baya ba abin ya fara kyau amma dai ba za ka ce babu dan matsala ba duka dai abin ya taso ne a nan primary nasu kuma duk siyasun suna da wannan matsalolin amma kuma ka san ba su da yawa kamar na da
ba shakka wannan batu na bukatar masana harkokin shari'a haka shi ma mai lantarki wanda shi ne aka bayar wannan cin zaben muna son mu ji daga bangarensa amma ku yi mun hankuri cikin ikon Allah idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu kokarin haka
lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko
wani mutu kuma da muke son dubawa a gurguje shine yadda bayan kammala wannan zabe sai ga wasu ƴan jam'iyyar PDP da ta kwaya shekaru 16 kan karagar mulki suna ta tururuwa suna ficewa cikin jam'iyyar suna komawa cikin jam'iyya mai mulki ko kuma mu ce wadda za ta karbi mulki Nasiru Adamu Elhikaya ya tattauna da Ajiyan Bauchi kan wannan batu
ni dan PDP ne sak insha Allah ta'ala na farko ina yi wa shi sabon shugaban kasa General Buhari murna da Allah ya sa ya jama'a sun zabe shi ya zo shi saboda haka muna fata Allah rika masa Allah kuma masa jagoranci sannan kuma muna masa alƙawari insha Allah mu ba za mu bar jam'iyyar PDP mu kawo da APC ba ko don kwadayi ko don wauta amma za mu masa adawa sak in yayi daidai za mu yaba masa kuma za mu ce ai daidai in yayi ba daidai ba ko suka yi ba daidai ba ko suka yi kuskure kuma za mu ce wannan ba daidai ba wannan kuma kuskure ne na ƙarshe kuma za mu dinga tuna masa kowane sati ko kowane wata uku ko wata shida lantarkin ya samu matasan sun samu aikin yi tsaron ya samu domin aikin dan adawa kina dinga tunawa shugaba a irin wannan halin da ake ce wai demokradiya
to ba iyakan hiran kenan ba amma iyakan lokacin da aka diba mafilin kenan sai dai wani lokaci nan gaba yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Abdulwahab Muhammad da Nasiru Adamu Elkaya, sai Chiyobahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin a wani sati mai zuwa insha Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
A yan kwanakin nan da suka gabata ne wasu 'yan ƙasar Afirka ta Kudu suka kai hare-hare akan baki 'yanci rani da suka fito daga nahiyar Afirka. Kamar da rahotanni ke nunawa, harin an fi kai shi ne a kan 'yan ƙasashen Eritrea da Ethiopia da Malawi da 'yan Najeriya a birnin Durban, sannan daga baya kuma abin ya watsu zuwa birnin Johannesburg, wato cibiyar kasuwancin ƙasar. Bayanai na nuna cewa akalla mutane 6 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikkata. Mutane da dama dai na danganta wannan hari akan baki mazauna ƙasar da wani jawabi da sarkin 'yan ƙabilar Zulu ya yi a watan da ya gabata, inda ake zargin cewa ya yi kira ga baƙin da su fice da ƙasar. Waɗannan kalamai har yanzu dai suna ta yawo a yanar gizo ta intanet. To sai dai basarakin ya fito fili a makon da ya gabata, inda ya ce an yi wa jawabin nasa mummunar fahimta, kamar yadda Dr. Abdullahi Yusuf, wani mazaunin ƙasar ta Afirka ta Kudu, ya ce a hiranmu da shi.
Wannan basarake da aka danganta shi da furucin da ya tada hatsaniyan a an yi taro na mutanen sarakunan Zulu da talaka, ya faɗa ya ce cewa bayanin da ya fi kalamin da yi an mishi mummunan fahimta ne, bai ce a farma baki ba. Abubuwan sun lafa, sai dai da yake matsalar labari inda yake mafi yawanci waɗanda suke waje labarin da suke samu na abubuwan da suka faru ne in kwanakin ba, saboda waɗannan kalamai da sarki kamar sati uku da suka wuce kenan da yin waɗannan kalamai, cikin waɗannan har-hare an fara su kamar sati biyu da suka wuce, an yi su kamar sati biyu da suka wuce. Amma dai satin da ya wuce shi ne mutane suka samu labari waɗanda suke waje.
To akwai bayanai da ke cewa wasu 'yan ƙasashen Afirka baki a ƙasar suna ɓoye a wasu gidajensu sun kasa ma fitowa saboda fargabar kada a ƙara far musu. Ina gaskiyan wannan lamari yake?
To waɗannan dai labaru ni dai ba mu samu ɗan labari ba, amma dai mun fi yawanci wannan da abubuwan ya same su ya faru da su suna sansanin da aka kafa na wucin gadi. Amma hukumomi sun tashi, musamman jami'an tsaro da 'yan sanda sun kwanta da hankula, saboda daman matsalan bayan da abin ya faru su ma baki 'yan tiranin sun ɗauki makamai domin su kare kawukansu. So shugabanni an yi ta kwantar da hankula hakanan. So labarin da muke samu da yanzu komai ya lafa inda abubuwan suka faru. Amma
aƙalla kashi 25 na mutanen ƙasar ta Afirka ta Kudu na fama da rashin aikin yi, kamar yadda hukumomi suka tabbatar. Wani lamari daga gwamnatin shugaba Jacob Zuma ta ce tana duba yadda za ta magance shi. Kamar da yadda rahotanni ke nunawa, 'yan ƙasar ta Afirka ta Kudu na zargin cewa baƙin sun mamaye harkokin kasuwancin ƙasar ne. To sai dai da yawa na ganin hakan ba dalili ba ne, kuma tamkar butulci ne, ganin cewa ƙasashen Afirka da dama sun taimaka musu a lokacin da ƙasar ke fama da matsalar warin launin fata. Kamar wasu ƙasashen da abin ya shafa, a Najeriya ma an gudanar da gangamin nuna ƙyamar waɗannan hare-hare akan baki, inda wasu suka yi kiran da ƙauracewa kayayyakin da ƙasar ke samarwa. Alhaji Garba shi ne wazirin Sabo Yaba da ke Lagos, ya ce bai ga laifin wannan kiraye-kiraye ba.
Gaskiya ne, ya kamata mu kishin ƙasarmu, saboda mutanen da ake kashe nan namu ne, ba 'yan Najeriya kawai ba, dukkan Afirka ce. Kuma Afirka ta Kudu ɗin nan, dukkan Afirka lokacin da suke neman 'yanci, ba ƙasa Afirka da ba ta taimaka mata ba, da ƙarhin arzikinta da ƙarhin duk abin da za ta iya an taimaka musu. To don haka ina ganin ba wajibi bane su yi mu sakamako irin wannan. Don haka idan akwai wani matakin da ya kamata a ɗauka fiye da wannan, ya kamata a ƙaurace ma kayayyakinsu, a ƙaurace ma duk hulɗa da su.
To sai dai masana tattalin arziki na ganin kiran ba zai yi wani tasiri ba, domin kusan za a iya cewa mutane ba su da zaɓi, kamar yadda Dr. Kasimu Kurfi ya bayyana, ko da yake ya fara ne da cewa bai ga laifin kiraye-kirayen ba.
ban ga laifi ba da ƴan Najeriya su kai magana sha ya guje masa, amma gaskiya al'amari ba za mu iya ba. Yanzu misali ka ɗauki wannan kafar sadarwa MTN, in ka tattara duk sauran kafar sadarwar da muke da su, da Glo, da Zen, da Etisalat, gaba ɗaya in ka tattara su ba su kai rabin abin da MTN take ba. Akwai wurare da dama inda MTN take banda ita babu wata. So waɗannan mutanen ba za ka iya hana su ba su amfani da abin da ba su da alternative. Wanda yake Lagos yana iya yi, wanda yake Abuja yana iya yi, saboda in yau ka ce ba ka amfani da MTN za ka iya amfani da Etisalat. Amma wasu waɗanda ke wasu wuraren.
To sai dai gwamnatin ƙasar Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da waɗannan hare-hare, kamar yadda ministan hulɗa da ƙasashen wajen ƙasar Mente Nkwana ya ce.
We once again unequivocally condemn the maiming and killing of our brothers and sisters from other parts of the African continent.
Yace ba tare da wata ba, muna yin Allah wadai da kisan ƴan uwanmu maza da mata da suka fito daga ƙasashen Afirka. Babu wata hujja da za ta kare waɗannan kashe-kashe da kwashe kayayyakin jama'a. A da lokacin da yake raye, Hudubat da Nelson Mandela, wato tsohon shugaban ƙasar kuma jagoran gwagwarmayar neman ƴanci a Afirka ta Kudu, yake yawan yi ga ƴan ƙasar da ma ƴan nahiyar Afirka. Ita ce Hudubar yafiya da nuna adalci ga kowa da kowa da kuma zama lafiya a koda yaushe.
Let there be justice for all. Let there be peace.
Hakan yasa wasu da dama ke ganin waɗanda suka tada wannan tarzoma sun bijirewa wannan kira na Nelson Mandela, yayin da hukumomin ƙasar ke ikirarin cewa sun cafke mutane 300 waɗanda za a gurfanar da su a gaban kotu.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dalla ɗan da aka ta mana tukunna. Farko muna son mu dan roki ahuwa ga masu saurare, mun samu tangardar na'ura tun farkon shirin. Haka kuma a cikin shirin zabe ko nadi nan ma mun samu matsala da na'urar tamu. Abinda muka kawo muku a shirin zabe ko nadi shine abin da ya faru a jihar Gombe.
This is the Voice of America.
To madalla. Yanzu kuma ga takaitattun labaran. Sama da mutane 1000 ne da 300 suka mutu sakamakon girgizan ƙasar da ta faru a Nepal, wanda shine irin sa mafi muni da aka taba samu a fiye da shekaru 80 da suka gabata. Haka kuma ana sa ran cewa adadin mutanen da suka mutu su karu. Yanzu haka dai, wasu ƙasashen duniya sun aike da taimakon tawagan agajin gaggawa da zai taimaka domin shawo rage raɗin wannan masifa.
Abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki. Abin da shirin namu na yanzu ya kunsa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.